sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashace kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niya haka kuma ana iya samu Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Masu na'urar computer kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are assalamu alaikum, yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi kuma bayan labaran duniya. Za ku cewa gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta ce ta samar da kadada 500 a sassan jihar daban-daban domin aikin noma ga matasa. Sai kuma mu kawo muku mai tawon shirin ciki da gaskiya sai labaran da suka dauki hankulan jaridun Jamhuriyar Kamaru ta da Muhammad Awal Garba. Daga bisani za mu kawo muku sakonin da ku masu sauraro kuka aika mana, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Afirka ta Kudu ta janye da kadanta daga kasar Isra'ila jiya Talata bayan da sojojin Isra'ila suka kashe 60 daga cikin Palestinawan da ke zanga-zanga daga wato kan daga ofishin jakadancin Amurka daga Tel Aviv zuwa birnin Quds da ake takaddama a kai. Sashen harkokin cuɗanyar ƙasa da ƙasa da haɗin kai na Afirka ta Kudu yayi Allah wadai da matakin sojin Isra'ila wanda suka doka game da Palestinawan da ke zanga-zanga a Gaza da cewa waɗanda abin ya ritsa da su suna zanga-zangar lumana ne kan takallar da Amurka ta yi ta wajen kaddamar da ofishin jakadancin ta a birnin Quds. Wannan tashin hankalin a cewar wannan ma'aikatar ya sa Afirka ta Kudu ta gaggauta janye jakadanta daga Tel Aviv inda akasarin ofishin jakadancin kasashe da suke kasar Isra'ila suke. Wannan mataki da kasar wato Afirka ta Kudu ta dauka ya dadada ma wasu mutane su wajen 100 da ke zanga-zanga jiya Talata a harabar ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Johannesburg. Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya nake hali ta faɗi jiya Talata cewa ƙasar Isra'ila ta yi takatsantsan yayin da take mai da martani a mummunan ɗauki ba ɗin da aka yi da Falasɗinawa kan iyakar Gaza, sannan ta zargi ƙungiyar gwagwarmaya ta Hamas mai mulkin Gaza da tayar da fitina. Hali ta yi watsi da alaƙanta tashin hankalin da ake yi da buɗe ofishin jakadancinta da Amurka ta yi a birnin Quds ranar Litini. Shi kuwa babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya na wato kan batutuwan da suka shafi gabas ta tsakiya Nikolai Maduro yayin da yake magana da mambobin kwamitin daga birnin Quds ya ce babu dalilin kashe-kashen. Ya ce shin wa zai iya furta kalamin da zai iya sanyaya zuciyar matar da aka kashe mata? Wa zai iya? Shugaban kasashen Larabawa koko shugabannin kasashen Larabawa ma sun yi Allah wadai da matakin na Amurka, ta yadda Firaministan Labaran Sa'ad Hariri ya kira matakin da tsokana. Shi kuwa ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya bayyana ranar Litini da ranar wani babban abin asha. Kasar Saudiya ma ta yi Allah wadai da abin da ya faru da kakkausar harshe da kuma kashe Palestinawan da Isra'ila ta yi, sannan ita ma ta ce ba ta amince da buɗe ofishin jakadancin da Amurka ta yi a birnin Quds ɗin ba. To karfa a shafa ana shan labarin ne daga tashin wato sashin Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Koriya ta Arewa ta soke muhimmiyar tattaunawar da ta shirye yi yau Laraba da Koriya ta Kudu, sannan ta ce ya rige ga Amurka ta kula da makomar ganawar da za a yi tsakanin shugaba Kim Jong-un da shugaba Donald Trump saboda atisayen haɗin gwiwa na sojoji tsakanin Koriya ta Arewa da Koriya da Amurka. Koriya koko Koriya dai ta Kudu da Amurka. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewa ya ci atisayen mai lakabin Max Thunder ba wani abu ne illa koyon dabarun mamaye Koriya ta Arewa da kuma takala duk wanda irin ci gaban da aka samu a cuɗanyar Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu. Fadar shugaban Amurka ta White House dai ba ta yi wata kokarin magana ba, illa kawai cewa da ta yi za a ci gaba da tattaunawa da kawayen Amurka. 'yan majalisar dokokin Rasha jiya Talata daga gagarumin rinjaye suka amince bayan karatu na farko da dokar kakaba takunkumin ramuwar gayya kan Amurka da wasu kasashen yammacin duniya saboda wasu takunkuman da Amurka ta kakaba ma wasu manyan kamfanonin Rasha da manyan 'yan kasuwar Rashar. Wani bangare na dokar zai baiwa fadar shugaban kasar Rasha ikon kakaba takunkumin ramuwar gayya ta kowace fuska. Wani sashin dokar kuma ya haramta aiki da takunkuman da Amurka ta kakaba ma Rasha ko kuma bayar da wani bayani ko shawara kan yadda za a hukunta wanda bai aiki da takunkumin ba. Hukuncin kin yin hulɗar kasuwanci da waɗannan attajiran Rasha da kuma kamfanonin da Amurka ta kakaba ma takunkumi zai hada da daurin shekaru hudu. China ta yi tayin daukar nauyin wata sabuwar tattaunawa tsakanin Pakistan da Afghanistan da ita kanta China zuwa ƙarshen wannan watan saboda ta ci gaba da kokarinta a diplomasiyance na sasanta kasashen makwabtan juna.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Faro da rabon takin da kuma samar da filin noma ga matasa a jihar Niger ga Mustapha Nasir ba tsare da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Gwamnatin jihar Niger a Nigeria ta kaddamar da saida ton 15,000 na takin zamani a cikin farashin gwamnati na naira 5,500 ga manoman jihar. Gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya kaddamar da saida takin inda ya gargadi jami'ansa da su guji karkatar da takin zamanin zuwa kasuwar bayan fage, sannan ya kara da cewa
in addition we have cleared over 5000 hectares of land in various locations in the state under the accelerated agricultural development scheme to encourage our youth to embrace farming.
Yace haka zalika mun samar da kadada sama da 5,000 a sassa daban-daban na jihar Niger a karkashin shirinmu na bunkasa aikin gona domin karawa matasan mu kwarin gwiwa akan aikin noman. To kwamishinan kula da harkokin noma a jihar Niger Alhaji Haruna Dukku yace a bana sun yi tsari da zai hana yin cuwa-cuwa akan takin zamanin.
Kowace trailer za a raka dan sanda zai raka ta har gindin store da za a je wannan takin, kuma a can kowace lokacin za a je wannan takin mun tanadi jami'an tsaro da za su yi gadin wannan taki tun daga farkon saida shi zuwa ƙarshe.
Akwai committee na musamman da kuka sa da zai wannan aiki koko dai ku ne ma'aikatan ku daga nan direct za su gudanar da aiki?
Yanzu dai mun ma'aikatan mu direct mu ne za mu gudanar da wannan aiki saboda mu tabbatar da takin nan ya isa ga mutanen da aka tanaje saboda su shine manoma. Saboda ka manoman jihar Niger kada su yi fargaba, kada mutum zace zai je sai taki don ya aji, muna da taki da zai ishi kowane manomi.
To ko manoman jihar sun gamsu da wannan tsari? Alhaji Shehu Galadima shine shugaban hadaddiyar kungiyar manoma a jihar Niger.
Mun gamsu amma sai mun gane a ƙasa saboda jama'a yadda suke za a hada abu a sa shi kowa ya sani wanda ma aka ba amana abin shi zai zo ci amana. To muna hwata mu ma mun dauki za mu dauki matakin yadda mu kungiyar manoma inda duk manoma suke tunan muna su ko ina za su sa ido da sun ga abu dai mun ce su shirya da mu yadda kuma za mu hada mu gwamnati a dauki mataki wanda za a tabbatar da ba a sa siyasa ciki ba ko kuma ba a sa son rai ciki ba ko kuma a sa rashin inganci ciki ba yadda zai zo ya shahi manoma gabaki daya.
Yawan takin ya kuna ga zai ishi
ha ba ai ba zai isa ba sai an karo.
A bangare guda kuma gwamnatin jihar Niger ta ce ta sau taraktocin noma guda 130 akan kudi naira miliyan 2,000 da miliyan 200 domin amfanin manoma a jihar Niger. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Mai bukatar lazima da girma to ya daina fake da noma. Nemi farkon ya dagara ma faɗa daji kai ta shema kai gona ba mara yawa ba mai bida ya zamo ba sarki ya ta noma hannu ici.
To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa a cigaba da shakatawa da wannan faifan da ke bisa injin.
Mai bida ya zamo ba sarki ya ta noma hannu ici ya yi bikile a kwance ba a ce ya sace ici sarkin dajin su bai sani ba ni na da shi ka karatau. da ta shuka uban su noma ho tunda dai baka ce makosa waje kace masu gadda sallau su ce nan ba musu maraba sai ka sa sakwara akwanu ai ta ba zuwa da nono har da ma dukkan da dino rabbana tsare ka gwanu gonarka ba ta wuta wuta ba shuka jero shuka dawa ra gonar sa ka bewa shi e kocin ciyawa mai dubo abu ba shi yunwa ba za a gane kyafuwa ko ko halawa ko na gumbi ne ciyawa ko na tubalan sayarwa ko iyali su yi
to kafin shirinmu na gaba ga wannan sakon.
Allah ya kawo mu
shekara ta kawo mu
watan azumin Ramadan da zamu dinga kawo muku shirye-shirye da suka hada da
nasihohi daga bakin malamai
ita mu'amala ta shafi yadda mutun zai yi mu'amala da dan uwansa musulmi dan uwansa makwabci ne ko dan uwansa na jini wanda ma ba musulmin ba
sannan za ku gaya mana tasirin azumi a wajen ku
duk lokacin da Allah ya sa wannan wata ya zo muna jin dadi muna ibada
akwai karatun alqur'ani mai tsarki daga bakin ya
Bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr
kasance da gidan radio
sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC
duniya a tafin hannu
to har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC yanzu kuma agogo ce karfe 3 na tsakar dare da minti 11 ga shirin mu na gaba
Jama'a assalamu alaikum. A yau za mu yi wani batu ne da wannan shiri na ciki da gaskiya ya fara kawo muku tun ranar 16 ga watan Oktoba shekara ta 2017. Batun wasu Fulani da ƴan sanda suka kama ƴan uwansu a jihar Kogi. Aka kuma buƙaci lallai sai sun biya wasu kuɗaɗe masu yawa. Wanda ya fara daga naira 200,000 ya koma 800,000 sannan ya koma miliyoyin naira karshen ta dai sai da Fulanin suka sayar da shanunsu har garke 7 kamar yadda suka fada suna bada kuɗi masu yawa ana musu alƙawarin za a sako musu ƴan uwa amma ba a sako su ba da Fulanin suka gaji suka fara tayar da ƙayar baya sai aka dauke ƴan uwan nasu daga jihar Kogi inda aka kama su aka mayar da su Abuja inda magana kuma ta juya aka ce wai ana tuhumarsa da cewa suna da hannu a wani rikici da aka yi a jihar Enugu cikin shirinmu na ƙarshe da muka kawo muku kan wannan batu mun tattauna da Bala Ibrahim mai ba da shawara kan harkokin labaru ga babban speto jiran na ƴan sandan Najeriya Ibrahim Idris wanda kuma ya nemi Fulanin da suka ce an cuce su da su kawo shaidar da ke nuna cewa sun baiwa ƴan sandan da suke zargi kuɗi domin a bincika a kuma ɗauki mataki kan lamarin Fulanin sun kawo filin ciki da gaskiya takardun shaidar sun saka wa ƴan sandan kuɗaɗen da suka faɗa a bankunansu. Hakan ya sa wannan fili ya koma gurin Bala Ibrahim ya kuma miƙa masa wannan takardu. Suna Nasir Fili Hashim kenan.
To yanzu ka kawo waɗannan takardu za mu bincika. Kafin zuwan wannan takardu a ƙungiyance wasu sun zo da zimmar su bibiya akan waccan hira da muka yi da kai. Kuma sun zo da mutane sun faɗi ta bakin su mun kirawo jami'an da suke bincike su ma sun faɗi ta bakin su an zauna kuma an tattauna suka fahimci cewa akwai ƙwange a maganar akwai wani abu da suka yi dungu ba su faɗa daidai ba suka koma ƙungiyance suka zurbuto takarda ta neman a dubi abin da idan rahama da zummar kada a yi amfani da ƙarfi ko kuma bude ido a ce za a yi maganin abin dan sun fahimci cewa idan aka yi binciken yadda suke so a yi su za su kwan a ciki yanzu ga takardar nan na nuna maka wacce suka rubuto a ƙungiyance sakataren ƙungiyar ya sa hannu yana kuma neman cewa shi speto general na ƴan sanda ya dubi abin nan da idan rahama ba so suke a yi wani bincike ba a'a a ga yadda za a yi waɗanda suke hannu a sake su.
Shin mambalar wace kungiya ce shin Fulani ne waɗanda suke da wannan korafi suka kafa kungiya ko wata kungiya ce ta zo ta yi magana a madadin su
to ka san Fulani inuwa inuwa ne akwai kungiyar miyatti Allah akwai kungiyar gan Allah akwai miyatti Allah kautal hore gasunan daban-daban ne su kansu kawunan su ba haɗe yake ba kuma me ya kawo wannan saboda kullun sabbin dabaru da kuma shawarwari suke samu wanda hakan ke raba tafiyar tasu amma dai ƙarshen abu duka inda aka zo aka kare za ka ga cewa da fulatanci dai ake magana Fulani ne amma ina gaya maka kawunan Fulanin nan ba haɗe yake ba wasun su suna dabaru wasun su kuma ba sa fada wa iyayen kungiyar gaskiyar abin da yake faruwa amma aikin yan sanda shine su yi bincike yayin da suka tabbatar da gaskiyar abu wanda za a kai shi kotu a kai shi kotu wanda za a sake shi wannan korafi da kuka kawo da takardun da aka kawo za a yi nazari za a hada da waccan magana da aka yi da su da kuma wacce aka yi da jami'ai a ga mafita
wato yawanci Fulanin nan sukan kawo matsaloli cewa kamar a jihohin da suke yan sanda dama daga farko duk abin da ya hada su da su za ka tarar sai sun sai da shanu su rika kashe kudade irin waɗannan su ma suna cikin irin shin kukan yi ko bincike kan irin waɗannan zarge-zarge da kuke faruwa cewa kullun in dai rikici ya hada su da Fulani to ya zama wajibi sai Fulani sun sai da shanu sun kawo toshiyar baki kafin su samu nasara
to Hausawa kan cewa idan ka matsu to ka matsi kayanka yayin da duk kake cikin kunci kake neman Allah ya fidda kai daga cikin wannan abu dama abin da ke hannunka da shi zaka yi amfani wajen fita daga cikin kuncin da kake ciki dama shanu ne dukiyar Fulani shanun nan za su siyar su samu biyan bukata abin da yasa nake ce maka haka shi ba Fulani dama kowa ya san shi ne da kiwo kowa ya san shi ne da shanu da dabbobi idan ya ce maka ya samu kuɗi dama abin da za a dauka shine daga dukiyar daga shanunsa ya samu wannan kuɗi in suna cewa suna sayar da shanu ne domin su biya bukatunsu to dole dama shanun za su sayar ai ba su je sayar da kayan gonan manoma ba shanun nasu za su sayar amma maganar ita ce shi dan sanda wato kamar mai dori ne lokacin da aka samu karaya ka zo gurin mai dori kai gani kake kawai mai dorin nan azabtar da kai zai yayin da kuma shi kokari yake gyara ka ka koma daidai duk lokacin da ake gyara ka kuka kake kana ihu kana ganin cewa mugu ne yan sanda kullun dora musu laifi ake cewa suna bincike suna karban kudi ba ta nake babu baraguri ba a cikin yan sanda kamar yadda a cikin mu yan jarida akwai baraguri a kowace sana'a akwai baraguri amma wannan bayan alhumbu kuma babu nagari to akan dora laifi ne akan yan sanda da cewa kullun kudi ake basu domin su yi abin da ake biyan su ba a kuma la'akari da cewa ba fa duka bane suke irin wannan dan halin akwai waɗanda yake suna yi tsakanin su da Allah to amma yayin da aka zo sai aiwa gaba ɗaya abin fadar kadanya sai a ce gaba ki ɗaya kuma musamman ma a ce an ga Fulani kauyawa jahilai su ake cuta ana sa suna sai da shanun su suna kawo wa yan sanda kudi ba haka magana take ba
wan bala zai iya yiwa bayan da ita wannan kungiya da ta zo ta yi korafi a madadin waɗannan Fulani zai yi su ma idan bincike za a iya gayyatar su a ji daga bakin su kai tsaye
dole ne ai dama ba ka yin bincike da bangare daya dole sai ka ji ta bakin barawo sannan ka ji ta bakin mabisau dole sai ka ji ta bakin su Fulanin makiyaya ko kuma waɗanda suka kawo wannan korafi sannan ka ji ta bakin yan sandan waɗanda ake harara ko ake zargi ana ma so a aje su ga wannan su ido biyu yayin da suka yi alli za su ce ai wane muka baiwa kudi kuma ina tabbatar maka wannan nan idan suka nuna shi kuma aka tabbatar ya karbi kudin ya riga ya bar aiki
mambala in haka ne kuwa yayi yanzu rundunar yan sandan Najeriya take ya kamata mutane su rika kallonta da wannan su fito na yanzu mai ci Ibrahim Idris
to shi Ibrahim Idris kotun dan sanda ne mai kishin kasa dan sanda ne ba azzalimi ba dan sanda ne da ke kyamatar tauye haƙin wani baya son ya ga zalunci ko ya ji an ce wani ya zalunci wani shi gara shi ka zalunce shi sai ya yafe amma idan wani ne ya kawo ƙara cewa an zalunce shi kuma ya kasance wannan wanda ya yi zaluncin kuma yana aiki a ƙarƙashin sa to yakan zafafa ya ga cewa an dau mataki akan wannan yana tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro a matsayina kuma na babban inspector general na yan sandan yanzu na Najeriya duk wani laifi da aka aikata a yan sanda sunana za a kira kuma amana ce shugaban kasa ya bani wacce yake kuma idan ban rike ta daidai ba in ma ya kyale ni Allah ba zai kyale ni ba haka yake kuma akan hakan yake kullun irin maganganun da yake shi ana zalunta sai kyale amma in wani ne ya kawo ƙara cewa an zalunce shi kuma ya kasance wanda aka zalunta din nan na kasa ne wallahi da kansa wani lokaci har duka yake wallahi
Mambatata wannan shirin na ciki da gaskiya na sashin Hausa na muryar Amurka. Shin me zaka ce wa su waɗannan Fulani masu korafi da suke rugagen su yanzu watakila jihar Kogi da ma wasu Fulani da watakila suke da irin wannan korafin?
To ni kamar yadda nace maka a baya, mahaifiyata ba Fulatana ce, ta ƙauye ma kuma ba ta birni ba. Saboda haka kuma ina da abokanai da yawa a cikin ƙungiyoyin Fulani, ina da mutane da nake hulɗa da su Fulani ne. Daidai gwargwado na san halayen Fulani. Yanzu a tsare akwai Fulani da dama waɗanda ake zargi da satar jama'a, waɗanda ake zargi da aikata munanan laifuka. Idan aka ce maka ba Fulani zai aikata wannan, sai ka ji kunya ka ce kai ba Fulani da na sani mai alkunya shine zai irin wannan. Wato an wayi gari ne yanzu mun samu kanmu cikin wani mummunan hali wanda muke ganin mutanen da a da muka san su da kana'a, muka san su da kara, muka san su da kunya da kawaici, to kuma yanzu su ne wataƙila suka gurɓace a tunani da halayya da abubuwa, sun zama su ne kan gaba wajen jagorancin munanan ayyuka. Idan aka fito aka nuna maka aka ce ba Fulatani ne wani, wallahi in kana da nasaba ko kana da wata alaka da ba Fulatani, kai kanka sai ka ji kaji kunya. Saboda haka ni kiran da nake wa irin waɗannan Fulani, ya kamata su yi karatu na tanatsu, ya kamata su yi karatu na baya, ya kamata su san cewa daga inda suka fito, su sun fito ne daga inda aka san ana jin kunya. Kunya ma na a ambaci sunan cewa ka san wani ma mai laifi, ba wai kai ne mai laifin ba. Bare yau a wayi gari a ce kai ne kake aikata laifi ba karami ba, a babban laifi wanda yake kaiwa ga kisan kai ko satar mutum da neman a biya diya. To waɗannan mutanen su ake zargi yanzu. Don haka ina kira gare su da don Allah don Annabi su tsaya su duba su gyara halinsu, domin suna kawo wa jinsinsu baƙin jini da abin kunya da a rika kiran sunansu ana faɗin cewa Allah wadai.
Idan Allah ya kai mako mai zuwa, za mu jirga bakin Fulanin da suka yi wannan korafi domin tabbatar da cewa da hannunsu ko ba hannunsu wata ƙungiyar Fulani ta nemi rundunar 'yan sandan Najeriya da ta yi watsi da wannan batu. Yanzu a madadin Nasir Adam El Hikaya, ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
Yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da labaran da suka ɗauki hankulan jaridun Jamhuriyar Kamaru.
Zan fara shirin jaridun namu ne da jaridan Kamaru Info, anda ta ruto mana cewar mutanen bangaren 'yan awaren Ingilishin kasar Jamhuriyar Kamaru masu amfani da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila su 160,000 ne dai a yanzu haka suka gujewa maɗugudansu, kasancewan faɗan da ya ɓarke tsakanin sojojin kasar da masu tayar da ƙayar bayan na 'yan awaren Ingilishin kasar. Farko kenan da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama bangaren kasar Jamhuriyar Kamaru ta fara furta hakan na yanda na wannan bangaren suke gujewa matsugunansu domin tsira da rayuwarsu. Sai jaridan The Peace Actual ta kasar Kamaru ta ce har yanzu dai gwamnatin kasar taki ta saurari jagoran 'yan awaren kasar Kamaru Julius Ayuk Tabe, tunda gwamnatin kasar tarayyar Najeriya ta mika shi ga hukumomin kasar ta Jamhuriyar Kamaru, shi da magoya bayansa guda 40. Sai jaridan Emergence ita ma ta gulmata mana cewar hukumar kudin kasar Jamhuriyar Kamaru ta kafa kwamiti har guda 10 domin su dalibi hanyoyin da gwamnatin kasar Kamaru za ta samu makudan kudaden shiga. Sai jaridan Essengen ta kasar ita ma ta hango mana cewar hamshakin dan kasuwan nan na kasar Faransa Vincent Bolloré ya zuba makudan kudade a kasar ta Kamaru har miliyar 220 a fannoni daban-daban cikin shekaru 20 da suka shuɗe. Sai jaridan Informatin anda ita ma ta gulmata mana cewar manyan limaman cocin Katolika na kasar Jamhuriyar Kamaru sun gudanar da addu'an zaman lafiya ga kasar baki daya, kasancewar irin anda kasar take fama da rigingimu ta ko ina a faɗin kasar. Jaridan Le Metayo ita ma ta hango mana cewar hukumar da take kama manyan barayin gwamnatin kasar Kamaru wanda aka yi mata lakabi da suna Operation Eprivier ta ce za ta zargo waɗansu na hannun daman shugaban kasar Kamaru Paul Biya su hudu, ko da yake bata bayyana sunayensu ba. Jaridan La Nouvelle kuma ta ce dakarun tsaron kasar Kamaru sun samu nasaran damƙe general ɗin masu faɗa da gwamnatin kasar Kamaru a ɓangaren 'yan awaren kasar wanda yanzu haka yake ajiye a hannunsu, ana tatso labarai daga bakinsa. Sai jaridan Le Jour anda ita ma ta bayyana mana cewar
jam'iyyun adawan kasar kamaru guda biyu ta CPP Kawala da AFP sun ce ba za su halarci bikin hadin kan kasar Kamaru da za a gudanar ba ranar 20 ga wannan watan da muke ciki. Jaridar Le Message kuma ta ce komai yasa gwamnatin kasar Kamaru take neman tabarbarewa kasancewan waɗansu na hannun daman shugaba biya sun yi amincewa da bikin da za a gudanar na hadin kan kasar musamman ma bangaren Ingilishi da bangaren Faransancin kasar wanda za a gudanar ranar 20 ga watan Mayu nan da muke ciki 2018 kasancewar domin irin ringimun da bangarorin guda biyu suke ciki a yanzu haka. Zamu kamala shahin jaridun namu ne da jaridar Previe. An tace an gudanar da bikin karɓan manyan jiragen yaƙi guda biyu na sama wanda kasar Amurka ta mika wa gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta hannun jakadanta mazauni a kasar. Ministan tsaron kasar ne Joseph Beti Asomo ya karbi kyautar anda kasar Kamaru take hoɓasa musamman wajen dakile maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Na rajali transishwa daga jihar Zabe a layin Najeriya. Muna kira ga ƴan siyasan jihar Zabe, ya kamata ku nuna kishi al'ummar ku nuna kishi jihar ku gwanzar da ayyukan ci gaba kuma nuna kulawa ga jama'a fanni daban-daban wajen sama mata da ayyukan yi.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga katin Madaki a jihar Bauchi. A ra'ayina na yau zan gwada farin ciki na ne akan wata church a garin Kaduna ta raba kayan azumi wa wasu al'ummar musulmai. Lallai wannan raba kaya da wannan coci ta yi ta ba da musulmai don fara azumi abu ne mai kyau kuma haka ake so. Lallai ya gwada wannan akwai haɗin kai, akwai zaman lafiya.
Assalamu alaikum BOA Hausa. Mai magana Sani mai na gidakin gari. Ina magana ne akan zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi da an kai na ƙasa baki dai. To, ina motsa a ce APC APC. Dama APC ba sama ɗaya take ba a ƙasa take ba don Buhari ɗaya na APC don saura duka ƙarin PDP ne don har zaɓuɓɓuka yadda aka kocin su ba su sakewa haka nan da dama PDP da sun ka hito sun ka dawo APC to ba su sake kuma a binga ɗan ƙiblar su.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, mai magana ɗan kaka CEO mai gado da katifa kwagwar kanawa karɓa hukumar gerawa jihar Kano a Najeriya. Sai na wannan murya Amurka, ina so ku mika min sako na da ƴan siyasa musamman wa ƴan suka ci mulki. So da yawa zaka ji irin wannan ƴan siyasa suna cewa wai a'a barna ba ta da wuya, gyara shi ne mai wuya. In haka ne amma ku da ƴan siyasa an kuka faɗa haka ba za mu yarda da ku ba.
Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Ata Lasare ne daga Kano. Daga Kano ne da salamu alaikum daga jihar Kano. Ina kira daga Gagan ne. Daga kasar mu da Muhammadu Buhari. Dole Allah da Annabi ya hankalin gwamnati da shugabannin jam'iyya na jihohi da yi kokarin a takanta da wanda suke da gwamnati inda aka samu fata a mutum. Dole Allah da Annabi ya kokarin a takanta domin a haɗu a ci gaban da 2019 kamar yadda aka ci gaban a 2015.
To yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a takaice.
To a takaice, Afirka ta Kudu ta janye jakadanta daga kasar Isra'ila jiya Talata bayan da sojojin Isra'ila suka kashe 60 daga cikin Palestinawa wanda ke zanga-zanga kan wato daga ofishin jakadancin Amurka daga Tel Aviv zuwa birnin Kudus da ake takaddama a kai. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya na ke hali ta faɗi jiya Talata cewa ƙasar Isra'ila ta yi takatsantsan yayin da take mai da martani a mummunan ɗauki ba daɗin da aka yi da Falestinawa kan iyakar Gaza, sannan ta zargi ƙungiyar gwagwarmaya ta Hamas mai mulkin Gaza ɗin da tayar da fitinar.
Madalla, anan kuma muka kawo ƙarshen shirin. Gaba ɗayansa sai an jima da la'asar, ku jiyo su abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki, ku hada shirin himma ba ta garago wanda zan sake dawowa domin in gabatar muku. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya taimaka muku gabatar da shirin, da Solomon Abu da ya ba da umarni, sai injiniyanmu Darryl Smith, ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa ku ni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya.
Thank you.